الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تشكر، وأهل أنت أن تذكر، وأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تطاع. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمال، ولك الحمد بالأهل، ولك الحمد بالمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. جعلنا الله من أتباعه وأنصاره وأحبابه وحزبه وجنده المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، وفي العمل متابعته، وفي القلب محبته، وفي النوم رؤيته، وفي الجنة مرافقته. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. باهكا أموا إياي ماتا دكنمو da malum mamu da suke zazzauna anan, ina isar muku da gaisuwa ta addinin musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau muna biyu ga watan Safar, wata na biyu a jerin watanni na musulunci, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna ma Allah ta'ala godiya, matukar godiya da ya kaddara kasantuwar mu a cikin wannan babban birni na Yamai. Kuma Allah da ikon shi sai ga mu cikin aljanna Firdaus. Kaga ga ai shikenan ba zan tsaya ta ko. Don haka muna fatan Allah ta'ala ya sanya mu wannan haduwar ta mu albarka. Malaman da suke cikin wannan makaranta suna ta kwazo da himma da fafatuka da faduka tashi a wajen karantarwa. Allah ta'ala ya sa mun rayuwarsu albarka, ya sa mun iyalansu albarka. Allah ta'ala ya kama masa cikin lamurransu, ya kara masa haske da basira da ilimi da fahimta. Almajiran da suke karatu a cikin wannan makarantai, Allah ta'ala ya kara haskaka musu. Duk wanda ba ta gano karatu, Allah sa ta dora ganawa. Duk wanda take ganin duhu in ana karatu, Allah sa ta dora ganin haske. Wanda ake karatu tana kallon geman malam ba ta ganewa, Allah sa ta dora ganewa, a dora yi tana fahimta. Akwai Sheikh Malam Mubarak Sani, Allah ya kara mashi lahiya, ya dauko mu karatu bisa kan ilimi. Ya dan fara dan dana mu roman abun, sai aka tsaida shi. Ai da ma an bar shi ya ci gaba, da wata kila zai yi fadan abin da zai amfane ku hiye da ni. Ilimi shine tushe, shine ginshiki, shine mabubbuga dukkan komai. Domin muhimmancin ilimi da kasancewar shi jagora, lokacin da Allah ya turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad ya samu mutane cikin jahilci, ya samu mutane ba akida, ba jagoranci, ba iya zamantakewa, ya samu mutane akwai matsala bangaren akida, matsaltsalu sama da ƙasa, gaba da baya, dama da hagu, ko ina matsala ce. Amma dan a nuna mu cewa da ilimi ne ake warware matsalolin duniya da na lahira. Sako na harko wanda ya zo daga Allah ya zuwa kunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ikra. Kamar inda za a ce ma mutum yanzu ina za a fara, duniya da take cikin wannan rubin da wannan rikicin da wannan hayaniyar, duniya da take a cakula a burkuce a garwaye, yanzu ga annabi ya zo dan ya karantar, daga ina ne ya kamata ya faro? Shin zai faro daga bangaren siyasa ne ya sanya tsari? Shin zai fara ne daga bangaren akida a fara gyara akida? Shin zai fara ne daga bangaren zamantakewa mutane su dora mutunta junan su zama mutane ba dabbobi ba? Shin zai fara ne daga ina zai fara? To shi Allah ya san inda za a fara, shi yasa yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kamar ayat tana bada sakon cewa da ilimi ne ake warware duk wani rikici, duk wata badakala, duk abin da ya yi muke ya kumule ba maita. To da ilimi ne ake iya samun mahita a cikin shi. Saboda haka mu dage mu yi karatu. Kar wata tsohuwa ta yarda ta ce ta bar ma yara. Ba gaskiya ba ne. Duk tsohuwan tsohuwa in ke kika haihe mutanen ya mai gaba ɗaya, shiga makaranta, ki kokari ki fara neman ilimi. Wallahi yana cikin yaudara. Mutum ya ce haba mu bakin ya yi tauri, yanzu mun bar ma yara, kuma kike gulma tsohuwa? Baki bar ma yara gulma ba, da gulƙiro tsoma, da gulƙo fesa, da kwalhosh, wato bakace, da waye duka, da neman duk abin da ake na rayuwar nan har da ke. In kika ji ana gulma ke ce gaba, ku saurara ku ji, ai ku ba ku ma san yanda abin yake ba. Ke za ki ba da labari, amma sai an zo karatu sai ki ce harshen ki ya yi tauri, kin bar ma yara? Wannan yaudara ce. In aka tambaye ku ina ne hanyar zuwa harobanda, za ku yi bayani. In mutum yana son ya zai a ko ina ne hanyar zuwa, za ku yi bayani. In mutum yana son a kai shi tallaji, wace hanya zai bi, za ku yi bayani. In mutum yana son ya je bukkoki, wace hanya zai bi, duk kun sani ko? To wace hanya ce hanya aljanna? Wace hanya ce ake bi a je aljanna? Ilimi. Hanyar ilimi ce, da kin ce ke kin bar ma yara ke kin girma, kina nihin ke babba ce, duk inda Allah ya kai ki lahira ba matsala, amma ƴan ɗiyanki su ne kike tattali su je su nemi aljanna. Saboda haka Malam Mubarak ya ɗauko mu karatu mai muhimmanci, inda lokaci yana da tsauri, da na ɗauki ma karatun gaba ɗaya na tafi da shi na neman ilimi, tunda dama ba ni da maudu'i. Allah ya saka Malam Mubarak da alkhairi. Mu dage mu ci gaba da karatu, ba gudu, ba ja da baya. Duk wanda ya dage, Allah yana taimakon shi. Dama karatu da kaɗan-kaɗan ake samun shi, da tsatsaha teku yake cika. Bayan shi sai Malam Ali Shu'aib ya biyo baya. Malam ya yi karatu duk da zabarmanci yake yi. Da zabarmanci yake yi, ina jin duk abin da malam yake faɗi ganewa ne ba. Duk abin da malam ya faɗi wallahi ina jin shi, kar nake jin shi, sai dai kawai ba ni fahimtar wasu wajaje. Amma ina da tabbas, ina da garantin cewa wallahi malam abin da ya faɗi kimi dailu. Na tabbatar da cewa abin da malam ya faɗi wannan kam babu kwankwanto, gaskiya malam ya faɗi. Kuma tunda na ji unwanin da malam ya yi magana a kan shi, ya ce zai magana bisa kan daurul mar'ati fi islahil mujtama. Kaga na gano duk abin da malam ya tattauna a kan shi, tunda na san maudu'in ko? Malam ya yi bayani bisa kan wani irin matsayi mace, wace irin rawa ya kamata mace ta taka a wajen gyara zamantakewa. Mace, in ka ga mace tana rawa, tana waƙa, tana tsalle, tana gwatso, tana iskanci, to a zahannuwa bi bisa karkace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ɗan iska za ta haihuwa, ko ba haka nan ba ne? In aka ga an haiho ɓarayi ita ce, in aka ga an haiho macuta ita ce, ya aka aihu azzalimai ita ce la talidu alhayatu illa alhayata da mutana annabinu suka lalace cewa la yalidu illa min fajiran kafara dama dan iska dan iska ke haihuwa ina ka taba ganin dan iska ya haihu wani mutumin kirki a ina aka taba yi amma idan ka ga mace tun tana ya karama mutum ne kirki ce tana da kimci tana da kamala tana da kokari wajen karatu da neman ilimi da kokarin yin aiki da addinin ta na musulunci tana da kamun kai to akwai alamar wannan macen za ta haihu wani shehin malami akwai alamomin cewa wannan macen in ka ga mutanen kirki cikin gari irin wannan matan su suke haihu su sai sauni mai hikima yace wato al'ummu madarasatun idza a'adattaha a'adatta jilan tayyibal a'raqi uwa makaranta ce idan ka iya tanadin ta tanadi mai kyau ka shirya ta yanzu ka shirya jama'a kamar yanda malam ya karanta mana cikin karatun shi ita mace in ta gyaru to al'umma ta gyaru in ta lalace to al'umma ta lalace wa idan nisa'u nasha'na fi ummiyatin rada ar-rijal jahulatan wa khumula saboda haka Allah ya saka wa malam da alheri akan karatun da ya karantar da mu ya sanya a cikin ma'aunin shi na lada to a gurguje dan abinda ni zan tunatar da ku shi shine abinda ya shahi dokokin Allah wanda ya gindaya wa mata a bisa kan tsarin kwalliya kwalliya ga iyamace tare suke ita mace in bata yi kwalliya ba rabin mutunci sai in ta yi kwalliya ne ta ida cika mace cikakka sai ta Allah ta'ala ya ce awa man yunashau
awa man yunashau fil hayati wa huwa bil khiswami ghayru mubin
Allah ya ce ya bani Adama ku zo zinatahu
ya bani Adama ku zo zinatahu inda kulli masjid
na'am
inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu
Allah ya ce kul man harrama zinatallah Allah ya ce kul ya bani adama qad anzalna alaykum libasa
قد أنزلنا عليكم لباسا وعن سواتكم وريشا
نعم دكا نوات أنن آيان أبو الغجي سنة نونا ماما تشيوا الله بحرم تقوليا بها سليما الله ياسب كرد تفاهي واندكي سترشي شريشي sannan da tuhahi wanda yake na kwalliya shine warisha ma'ana tuhahi wanda yake na kwalliya haka Allah ta'ala ya bada labarin cewa ita mace an halicce ta ne a cikin kwalliya ado ce ƴar kwalliya ce sai sa da kaga miji ya hima ta iya kwalliya to an samu matsala da ya da mana miji ya tara mata kwalliya da kama jiki to wannan mata kawai matsala ne saboda asali mace ita aka sani da ado da kwalliya to amma mu sani a cikin kwalliya akwai wadda take ta haramun ci akwai wadda Allah ya hana idan kika ci gaba da yi har kika mutu to ana munana maki tsammani domin wata kwalliyan ma kaba'ira ce kamar yanda cikin kwalliyar da maza suke akwai ta haram wanda Allah ya haramta kaga yanzu namiji idan ya aske game ya saba ma Allah aske game haramun dan namijin da yar rayi yana aske game wai kwalliya ce yake yi yana ƙara ta da gashin bakin shi yana shacewa to wannan yana aikata kaba'ira domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba aske game shi mutun da yake amma wasu mazan yanzu in ka gane su game haɓa kamar bayan fair sun geme wani kullum ma sai ya tusa ko kaga wannan sabon Allah suke to haka mata akwai kwalliya wanda Allah ta'ala bai yarda ba ga mace tai amma ɗan kaɗan ne kwalliyar da aka hana kaɗan ne shi yasa ma zan zana su shikenan mu tsaya nan waɗanda ba a hana ba waɗannan su ne suke da yawa duk abinda babu dalili wanda ya hana shi to asali ya halatta yanzu mace in tana son ta gyara gashin kanta ta shafa mai wani mai ko wani abu can daban wanda zai yi sulbi ko ya ƙara tsawo waye hana ta babu wanda ya hana duk yanda zaki yi kwalliya ki gyara kanki ababan kwalliya na zamani kaf duk tsada idan jikka ɗari ake saida hoda komai wanda zaki shafa fata ce ta yi taushi ko ta yi mai duka kin gani babu wani dalili wanda ya ce an haramta miki ko to amma akwai wasu ƙwarorin kwalliya ɗan kaɗan wanda musulunci ya karantar da cewa mai yin wannan kwalliyai da sunan kwalliya in ta mutu suna yi bata tuba ba to akwai matsala saboda zunubai ne wasu ma manzon Allah ya ce Allah ya tsine ma maccen da take aikata su saboda haka akwai buƙatar mata su san wannan kwalliyan saboda iyaye musulmai su tarbiyyantar da ƴaƴansu tarbiyya ta musulunci tunda yake ta taso ba ta irin wannan kwalliyar in kuma ke matashi ya ce ba uwa ba to zaki tsare kanki kuma zuwa gabar da Allah ya saki ka zama uwa ke ma ki riga kin sani zaki kiyaye a gulguje cikin wannan kalolin kwalliyar ta farko akwai kwalliya da sunan kwalliya mace ta aske gashin kanta gaba daya tayi kolo ko tayi kwaskwas tayi tsaitsaye irin na ƴan maza duk wanda tayi haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mace ta aske gashin kanta gaba daya kuma an hana mace ta rage gashin kanta ba tare da wata bukata ba ko wata lalura ki ce bari tunda gashin ki ya tsabari ki kama ki dan dace an hana sai in akwai dalili daga cikin dalilan da suke baki damar ki rage gashin kanki ko ki aske tana yiwa aikin haji ne kika kai a wajen aikin haji ana rage gashi ko mata suna saisai daga cikin dalilan da suke baki damar ki rage gashin kanki sai idan kina da larura gashi ya maki yawa zuba yake haccan gabaya kuma ke talaka ce dul ba ke da kudin sawo mayyuka na kula da wannan gashin zai dame ki zama sanadiyar kazamta gare ki to ya halatta ki rage a nan matan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu sun dora rage gashin kansu dalili kuma saboda su an haramta musu aure bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aya ta ce a daren mu zai fi kajawo ta alaran ba ayar da ta haramta wa matan annabi aure yan na gasta salula kake taba alaran ba karatun kake tare da shi ba da sanama haka
ya ayyuhan nabi la yahillaka nisa'u min ba
wannan izo na 70 ne alaran ba izo 60 bane wannan duka haka ake kallo alaran mace ka jawo aran da
wala antakum azwajun min ba'di abada
aran ma dan da tsoka dan ya ayyuhan nabiyyu ci asalin ayo ya ayyuhal ladina amun la tadkhulu buyutan nabiyyi can karshe ne aka fada ka to yayi alaran mace biyan Allah ta'ala yace ya haramta wa matan annabi ya haramta masu su auri wanda namiji bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine an da Allah zama mai karantu ko wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana indallahi azima Allah yace ya haramta ma matan annabi yin aure bayan shi to tunda su ba su yin aure kuma sai su ta tara gashi suna gyarawa shi kuma gashi dama mata suna gyara shi ne saboda ni saboda taimaka musu wajen kwalliya kuma mace ta yi dagewa da kwalliya in tana da miji da kaga mace tana da miji amma babu ruwanta da kwalliya to ballagaza ce wannan ba cikin mata ko ma bayan mata ce ga ka da miji amma kullun in ka kalle ta kamar da yallaka wannan ba mace bace ba don haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dora rage gashin kansu bayan rasuwar shi daga cikin dalilin da yake iya sa mace ta rage gashin kanta kamar in aka je hukunku ba da gangan ba sai ya same ki ga kai sai kan ya bashi yanzu za a yi miki aiki ko za a yi miki dinki kin ga dole sai an dan aske ku to yanzu ne aka aska iyake wanda za a sanya miki za a miki fasuma kin ga ba matsala ko kuma wata cuta Allah ya kiyaye ta fito ma wata ga kai ko wasu kuraje wanda dole sai in an aske gashin sannan za a mata magani anan ya halatta ki aske amma haka nan ba CDD ba sadada ba wani dalili kawai ki zo ki yi zaune ki aske gashin kanki gaba daya kin sabawa Allah kin shiga cikin tsinannu an haramta ma mace ta aske gashin kanta gaba daya ko da kauta ce ai kulliya ce za ta yi wannan kulliyai ki bar ma yahudawa ki bar ma kafirai ki bar ma maguzawa ke musulma ce an hana ki daga cikin kalolin kulliya wanda bai halatta da ya mace ba ta yi akwai kulliya da gashin doki kulliya da gashin mi masunan shi musubahu mesh ko to mesh inji musubahu mesh ko mash to koma dai wash ne shi dai ne kun san shi don haka ba daidai bane mace ta kara gashi ko na doki ko na agwagwa ko na saniya ko na tantabara oho koma wani irin gashi ne ki dauko gashin wata halitta can daban ki kara ko na dan adam ne a daibo gashin wata kara miki ba daidai bane duk maccen da take yin zaune ko ta je shago ta sau gashi waya kara mata saboda ita ba ta da gashi saboda sai ta yi zauna da ke da kika yi zauna ana kara maki da mai kitsan wanda ta yi zauna tana mulmulawa tana kara maki ku bi cinannu ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce Allah ya kine ma maccen da take kara gashin kanta da kuma wanda take kara mata ita ce alwasila wal mustawsi mai kara gashin kai da wanda dawtaki ita alwasila ita ce makitsiyai uwar kitso kenan ko to cinan naci ita kuma almustawsila ita ce wadda take neman a mata taje ta bada kudi ta yi zauna a kara mata gashin kai to in kina neman cinan na da kin ga maccen da take kara gashi a kanta to da hukan take rantsa da Allah ke ce kin taba kan cinan na da gaskiya in kina son ki yi kuru-kuru da cinan na ki ganta ta ganki to duk maccen da take kara gashi a kanta in kika gane ta ki dawo Qur'ani ki ce yau na ga tsinan na ba ki ka fara da gaske ne saboda annabi ne yace Allah ya cini mata saboda haka ya kamata musulma ta yi ko bai kamata ba bai kamata bin musulma ko iyen musulmi su idan wanda ba musulmi ba sun yi ku bar su dama daga arnanci sai point amma ke musulma a same ki kin ki Allah kin yi ma Allah taurin kai kina yi to kin shiga layin cinannu Allah ma mutsari da zama cinannu saboda haka daga cikin kulliyar da aka haramta wa mace shine kulliyar kara gashin ka akwai jahilai wanda suke cewa wai to ai in miji ne zaka yi ma ai ya halatta ko in mijin ka ne zaka kara ne saboda kama mijin ka kulliya ko mijin ki zaki ma kulliya haramun manzo Allah ya hana manzo Allah bai ce ba in miji ne ki yi in ba miji bane ki bari kuma ko amarya ce zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi ma wata budurwa aure sai mamata ta zo ta tambaye manzo Allah ya ma'aikin Allah wance za a ma aure kuma tana da matsala tana da wani ciwo wanda ya hana gashi ya hutu mata ga kai kuma bai kamata ba a kai amarya gidan miji ko ba gashi da kai kama guyuwar jiki kaga ba daɗi ko suka nemi izini ya manzo Allah an iya kara mata gashi manzo Allah ya ce a'a to dan haka in haka Allah ya halice ki kanki ba gashi to hakuri kawai zaki ki yi kokari ki ci gaba da addu'a in kin samu wani mai wanda za a shafa gashi ya fito wannan babu matsala ki shafa amma ki je ki nemi ki ƙara gashi wannan zaki zama cikin layin waɗanda Allah ta'ala ya cine musu dan haka ya kamata mata a kiyaye wannan abu na gaba daga cikin kwalliya wanda aka hana mallan cikin wa'azin shi dama ya ce a cuci maza ko akwai tara gashi mace ta tara gashin kanta sai ta yi sama da shi gaba ɗaya sai ta sa wani abu ta daure wannan haramun ko kuma ta tara shi ta maida shi can ga kiya sai ta sa wani abu ta laulayi wannan musulma ba ta yi musulma ya halatta ta gyara gashin ta amma ta dudunkule shi ta yi kitso ta kwanta amma a tada gashi sama ko a tada shi can bayan kiya wannan kwata-kwata haramun ko ma wani dalilin ki ce kin tara gashin ki dan haka kin tara sai ki kai shine wanda hadisi yake magana akai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu kalolin yan wuta sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka adnabil baqari yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila manzon Allah yace la yadkhulun al-janna wa la yajiduna rihaha wa inna rihaha la yujad min masidati kaza wa kaza manzo Allah ya ce akwai wasu kaloli yan wuta guda biyu ni ban gane su ba ma'ana zamanin shi babu su na farko wasu mutane ne azzalimai da suke bugun mutane suna takura musu wasu sun fassara cewa masu san sai an bada kudi akan zalunci kaloli na biyu sune mata kasiyatun ariyat wanda sun sa kaya amma kamar sun turshi irin wanda suke sanya kaya sai su huddo komai na halittarsu to irin wannan cinan nuni manzo Allah yace suna cikin kalolin yan wuta ga ta tasa kaya amma wannan kayan babu abun da suka koyi mata komai a bayyane ma'ilatun wanda sun karkace ma addini mumilatun kuma suna karkatar da wasu maza dan wata in ta wuce sai ga namiji ya yi goma ko wani in ya kafa kallanta sai ta sha kwana yanan ka ga mumilatun ce ko ita karkatatta ce kuma tana kokarin karkatar da wasu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila kawunan su kamar tozan nan raqumma karkatatu al bukht wasu kalolin raqumma ne masu tozo biyu to sai sa malamai da suka zo sharhin wannan hadisin suka ce shine mace ta tara gashin kai sai ta tada shi sama ta daure ta dunkule ko kuma ta maida shi ga kiyin ta dunkule to wannan a cuci maza ba daidai bane musulman kirki ba za ta yi wannan ba daga cikin kalolin kwalliyar da take haramun ga mace akwai kwalliya ta aske gashin jira aske gashin akwai mace da zaka tarra ta aske gashin jirata wai so take in ta aske gashin yanzu ta samu kwalli kawai sai ta dora shafawa nan wuri to da kin aske gashin jiraki kin aske arziki kin aske albarka kin zama cikin kalolin cinannu shine annamisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya cine ma annamisa wal mutanammis me aske gashin jiratta da kuma wadda take nema a karkare mata ko da tai makawa kika yake kika zo da ai ne zaki kina karkare mata ke ma kin zama cinannan saboda haka sai a kiyaye wana yana cikin kalolin kwalliyar da aka hana a musulunci daga cikin kalolin kwalliyar da musulunci ya hana bai yarda ba da ita akwai alwash shine caccake to shi kuma caccake kala kala akwai macen da za ta zo ta yi zaune ta saki kai a goshin ta sai an rubuta mata S da allura ko da ai aska ko kuma a rubuta mata B ko a rubuta mata ash to zuwa gaba zaki ce ash in kika ji bala'i wannan kuskure ne shi ne ake ce macaccake kuma ba a goshi ba a duka jiki ma an hana ko ina ne a jiki dan wasu karuwai babu inda ba a yi musu irin wannan caccaken wasu ma za su bada jikin su a musu hoton kunama ko hoton wata dabba a jikin su wani bangare na jikin su to wannan shine caccake haramun ne mace musulma ba za ta yi irin wannan kwalliyar ba haka ma duk kwalliyar da za a tsaga jikin shi ai tsaga ma asali haramun yace a ke bagobura ce da haka dole sai an maki gobar ci ga fuska, ko kuma ke ba katsina ci dole sai an maki katsinan ci ga fuska, ko ke ba hillata na ci dole sai an maki hillanci. A wannan duk lokacin jahiliya ne ake, shi yasa yanzu alhamdulillah mutane duk sun bari ko sai an kadan, saboda ba wai mutum ba jakki ma. Manzon Allah ya taba wucewa ya ga wani jakki an yi mashi alama a can a jikin shi, an mai alama da wuka an yan. Manzon Allah ya ce wayi ma wannan jakkin haka, Allah ya tsine ma wanda yi ma wannan jakkin kyaga. In manzon Allah ya tsine ma mutumin da ya yi ma jakkin kyaga, to ina ga wanda ya kama dan adam. In ka ga yanda ake majaririn kyagan nan sai ka yi mamaki, ba tausayi, yana ihu yana bala'i, wai da tsayatin da kai ba goburi ne, sai amma dan jariri dan karami. Dan haka yin kyaga haramun, haka ma duk wani caccake da duk wani kalan kwalliya wanda yake kama da sai an caccaka jiki ko an hasa shi an yi. In akwai abinda za a iya warewa sai huje wanga wanda ake yi a huda kunne ko saboda a sa dan kunnen. Kaga wannan shi ban ji ba wani malamin da ya fata wancewa haramun ne yin huje. Amma in banda wannan duk abinda sai an hasa jiki an sa aska an caga, to wannan ya kamata musulma ta nisance shi. Daga cikin kalolin kwalliyar da take haramu, akwai mace ta samu ɗan aska ta dora kakara haƙorinta, ka san wata mace Allah ya mata haƙorinta ɗinke kamar katanga, to amma ita ce take Allah bai kyauta mata ba, ya kamata su ɗan saki tazara, su ɗan saki ƙofa ko tana son wushiriya, tana burge ta wushiriya, amma Allah bai mata ba, don haka sai ta samu aska ta yi ta karkara haurinta, ta yi ta karkara, to kin zama tsinanna. Domin wannan yana cikin kalolin kwalliyar da manzon Allah ya tsine ma masu yi. Daga cikin kalolin kwalliyar da ya kamata mace ta nisanta kanta, akwai canza gashin kai. Gashin kan ke so kike sai kin canza shi, kin rina shi ya koma baki kirin. Duk abin da zaki samu gashin kanki ya zama baki, ki nisanci wannan. Ba daidai bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum ya canza gashin kai da baki. Akwai lokacin da aka kawo baban Abubakar Siddiq yadda Allah tabbata gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ga jikin shi diya hurhura, yace ku je ku canza mai wannan hurhurai amma ku nisanci baki. Malamai suka ce haramcin canza gashi da baki ya shafi maza ya shafi mata. Imam An-Nawawi yace wannan shine mazhabar mu, cewa hukuncin ya shafi maza da mata, saboda ka ba daidai bane mace ta shafa magashinta wani abu ko wani fancir wanda za ta sa ya baki kirin, wannan ba daidai bane. Amma in zaki shafa wani abu daban wanda ba baki ba, to wannan yana da tauri. Wani namiji yake son ya canza gashin shi, ya iya canza shi da wani kala yayi jajajaja ko yayi mayalayalo ko yayi ko me kisu, amma banda baki shi wannan baki an haramta yin shi, saboda cikin shi akwai nau'i na tuwa-tuwa. Daga cikin kalolin kwalliyar da take haramun, ya kamata 'ya'yan musulmi su kiyaye mata da 'yan mata, shine sau akaihu. Yanzu akwai akaihu da ake saida a shaguna ko kawai sai mace ta je ta bada kuɗi ta sawo wasu akaihu zaƙo-zaƙo ta sanya ga hannuwanta, ka ganta kamar wata sabuwar mayya ta taho tana yawo da wannan akaihu, to wannan kuskure. Ke da manzon Allah ya ce ki dora aske naki ma wanda ke gare ki na halitta, manzon Allah ya ce ki dora yanki a kaihunki, amma yanzu ke kike zuwa ke ma ba da kuɗi a baki a kaihu don ki sanya, to su a kaihun nan me matsayin su cikin kwalliya? Ba su da amfanin komi. Duk maccen da ke tara a kaihu ta jima a kaihu ta yi girma bata yanke ta ba, to wannan maccen kazama ce. In kin yi moɗa wanka wallahi ke kazama ce. Me yasa? Saboda duk wanda akai hu suka taru a hannun shi, to da ya sosa jikin shi ka kalla ka gani ko me za ka gani. Kina sosa jikin ki kullum, ko da a ce ke kina da tsafta kina kula da kai, in kin je kaikai ga waya da me kike sosawa da hannu, in kuma kin je kaikai can ga baya da me kike sosawa, to ga hamata in kin je kaikai da me kike sosawa. Kenan wannan hannun zaki kai shi ya ta ɗebo abubuwa ko tana yi wa a hamar take akwai gizagizai, in kin sosa haka kin sosa kin karkaro sai su liƙi nan wurin. To shi kuma wannan dattin da wannan dankon da wannan maikon na jiki kamar kice yake, in ya shiga cikin akaiwa ba ya hita ko da kin wanke hannunki in kin duba suke ga yana nan ba abin yawanci sai in kin sa hannu cikin ruwa mai zafi kada ya huta ko abinci mai zafi ko to uwa uba kuma kina zuwa ki bayan gari aike mutunci bayan gari ba da hannu ake wankewa ba to mace mai akaiwa in ta tara akaihu ta wanke bayan gari wani kaso sai ya shige nan ciki tana ta murzawa dan ta wanke amma bai wankuwa saboda ya shiga ya samu dan daki ko ya shige kuma ga koha akaiwa tarihi yanzu kina son ki hudda wannan dattin ba zai hita ba ki sa soso ki sa sabili ki wanke yana nan in kin ga ya fito kawai sai in kin tsoma hannunki cikin abinci mai zafi to lokacin zai fito ya zama miki kice shi ki sha dadi in sa ta wancan duma can da take da akai huki daina cin abinci da ita kazama ci duk tsabtata duk kulanta wallahi in dai ta sanya hannu cikin abincinki to wannan kazantai da wannan daukan da wannan maiƙon da wannan kuhakuhan na biki da tayo makewaya da wannan kuhakuhan na dauda hamata da na dauda wuya duka ya dan kare cikin akaiwa za ta kara muku gishiri cikin abincinku sai ku ta sharbar dadi saboda haka bai kamata ba mace musulma ta dora ganin cewa wai akaiwa wani abun burgewa ne a wannan canki bar ma turawa da sauran kafirai amma ke musulma ce mai tsarki musulunci ya karantar da ke tsafta da kwalliya da kulawa da kai daga cikin kwalliyar da take haramun ce ga kiyamaci akwai mace ta sanya kaya matsatsu kawai take je ki nemo kayan da suka takure ki suka mace ki wanda suke huddo miki tirin ki gaba daya ita ya kallaka kike ne ko kuma mace ta zo wajen sanya kaya sai ka rasa wai ita wannan wai gawa take koyi a duniya in banda dabbobi sai dai inda tunkiya kike koyi wata mace ta tunkiya ce abun koyin ta ba annabi kaga Allah ya hore mutum tunkiya masha Allah tunkiya ko shekarar ta nawa haka take huta ba ta sakaya ko ina ruwan tunkiya da sanya hijabi ko kallabi tunkiya ko rigar nono ba ta sa ko tana sanya to ita ma wata mace haka take so a barta ta dora hita irin yanda ta ma kike huta wata ta sanyo buji amma dai bujan ya dage ya kai can sama yake ida hudda yake huta tunda baki son shi saboda haka mace ta sanya kaya matsatsu wanda suke bayyana kiranta haramun ne gare ta sai dai in ga mijinki ne kadai a in mijinki ne to wanda ya ma halatta ki zigirdirtin bursun tur gaban shi dan kin sanya matsacin kaya gaban shi dan ki mai kulliya wannan babu matsala amma in dai ba mijinki bane ba to koma wane ne haramun ne ki mace jikinki sosai da kaya sannan ki zo tababar kamar wata saniya kina yawo cikin gari wannan ba daidai bane mace mai hankali musulma ba ta yin haka yana daga cikin kalolin kwalliyar da Allah ya haramta wa kiyamace ta yi sanya kaya irin na kafirai ya aka ce wanga tuhahi kawai kayan kafirai ne su suke sanya irin su ko na yahudawa ne ko na nasaru ne to ke musulma haramun ne ki sanya domin Allah ya la'anci musulmin da yake kamance ce na wani hadisi ma cewa duk wanda ya kamance ce ne da wasu mutane to yana daga cikin su daga cikin kalolin kwalliyar da aka haramta ma kiyamace ta yi an haramtawa mace ta canza kalar fatarta Allah ya yi ki baka amma sai ki dora ganin Allah bai kyauta miki ba me yasa yake baka sai ki je ki nemo wata huda ko wani mai ki tarambada ma kanki kullum so kike wai sai kin koma ja ke kuma karshe baki komawa ja sai dai ki koma wata gakinan dai wata kala kawai wata halitta kamar dai kinan nan ke baki zama baka bayan da Allah ya halice ki kuma baki zama jai ba kin tsaya wankan tarwatsa ko na tarnatsa tsaka tsakiya kawai gakinan wata kala kuma zaki dora wari kuma duran da baki samu kudi baki ka shafa wannan man to baki shakuwa kin hibun surun gidanku wari saboda cinceka sannan wadda take wannan karshe tana kashe fatar ta wannan fatar taki mai karite tana mutuwa in tan mutu shikenan wataƙila zuwa gaba in kika matsa makanki da wannan ko likita kika je za a yi maki aiki a ce Allah ya jarraba ki da wani ciwo sai dinki ya wahala da an ja fata sai ta kwale saboda ke kika kashe fatar ki ta asali wadda Allah ya halitta maki kika ga cewa Allah bai kyautata maki ba wannan kuma yana cikin alƙawalin shedan wanda yayi yace ya dauki alƙawali sai yayi ma wato bayan Allah umarni sun dora canza asalin halitta Allah saboda haka kisa wani produce wanda zai canza fatar ki kina baka ki koma fara ko kina fara ki koma baka ko da yake fara baka cika santa koma baka ba ko baka ce ta fi santa koma to wannan bakin da kike renawa cikin maza akwai mazan da su baka suke su wani cikin wato shu'ara na jahiliya ya kaunaci wata bakan mace ya zama yana bala'in kaunarta sai da yace saboda son da nake mata har sai da na kai ina son kare baki duk in naga kare baki kawai sai in kamo shi in rungume in mai bizu saboda masoyiyar shi bakaci kin gani ke da kike rena bakinki akwai wanda shi wannan bakin shi yake su saboda haka ki yi hakuri da haƙo kuma sannan baka tana da kayan kwalliya nata wanda in ta yi kwalliya ita ma tana da kyau akwai wata mace wadda ba ta da kyau wow duka Allah ya ma kowa halittar ta mai kyau ki yi hakuri da yanayinki ki dora yin kwalliya wadda ta dace da kana fatar ki in baki burge wani ba za ki burge wani saboda haka ba daidai bane mace ta takura ma kanta sai ta canza fatar ta sai ta shahe-shahe da mace-mace lalindalindi wannan kuskure yana daga cikin kalolin kwalliyar da musulunci ya haramta wa ƙiyama ce shine ta sanya kaya na maza ko zobe ko sarka ko riga ko wando ko takalmi in dai aka ce waɗannan kayan na 'yan maza ne to haramun ne ga mace ta sanya su kayan da aka ware wannan kawai saboda maza ake yin su to da kin dauko kin sanya kin shiga cikin kema waɗanda manzon Allah ya ce Allah ya cine musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya cine ma mata waɗanda suke sanya kaya irin na maza ko suke shiga irin ta maza kamar yanda ya cine ma maza su ma waɗanda suke sanya wato kaya irin na mata mace idan ta yi kwalliya ta cakire ta shafa duk abinda ake shafa ta matsa duk abinda ake matsawa ta ci ado to a musulunci haramun ne gare ta ta huta wasu maza su gane ta sai da sharadi wani sharadi ne sharadin wanda zai ganinta ya zama ubanta ne ba laifi in babanta ne alaran makarantu aya mana ta cikin suratul nur qul lil mu'minati Allah yace ka faɗa ma mata almu'minati masu imani yaghdudna min absarihinna su dora kami ganin su suna rinci ganin su kamar yanda aka haramta ma maza kallon mata to haka an haramta ma mata su ma kallon maza ita yanzu wata mace shi take a su maza ne aka haramta su kalli mata sai ta sanya kattuwa ta yi shiga ta yi takyarce tana kallon maza kuri in ta kafa kallon wani ustadi su ya sha kwana to sai larura ko bukata daga cikin bukatar da take halatta mutum ya kalli mace ita ma ta kalle shi shine karantarwa idan makaranta ne karantar da ke da ayya za a yi miki karatu ba tare da ya kalle ki ba to nan shari'ar musulunci ta yi rangwame ko kuma magani likita ne magani ne zai maki ya za a yi miki magani ba tare da ya kalle ki ba nan ma abu ta larura ya halatta neman aure ne ya zo shi kanin sai je ya auri gaibi bai gane ki ba je a cikin katuwa kawai a nan ma ya halatta ya kalle ki don haka akwai wurare na larura akwai kuma wurare na bukata wanda don bukata ba ta kai ga larura wanda shari'ar musulunci ta yarda amma in banda wannan haramun ne mace ta dora kyamce tana kallon maza su ake ta zamo mai kamun kai yaghduduna min absarihinna su dora kami gannan su wa yahfaduna furujahunna kuma su dora kiyaye farjojin su sai ya ce mi gaba
illa li wurudatihi
sai ya ce wala yubdina zinatahunna kuma kar su saki su bayyana kwalliyansu. Idan mace ta yi kwalliya kar ta bayyana, amma yanzu akwai macen da ita a rayuwarta tana kokarin kiyayewa ba ta bayyana kwalliyanta, amma ras sallah sai ta bayyana. To wace aya ta ce ras sallah ya halatta ke to ke bayyana? Akwai kuma wadda ita tana kokari, ita ɗaliba ce, kullum da hijabinta da ƙattuwanta tana kiyayewa, amma in aka ce a biki ta tana aure, to ran nan za a ganta ta fito ita ma suntur. Wai su ne an mata amarya, taɓaɓar-taɓaɓar kamar tumaki, ka gane su kowa ba hijabi ba gale ba komi, suna ta ƙyarce-ƙyarce suna ganin wake kallon su. Wai su ne abokan amarya. To ba abokan amarya ba, ko ita amaryar ta fito ba da kaya ba wanda musulunci ta yi haramun ta samu zuni. A ina ne aka ce in amarya za ta fito warar da ake mata aure ba sai ta rufe jikinta ba, ta fito gaban kattai da kwalliya na cikin ci baya, kina matsayin musulma kuma ɗaliba wadda ta yi karatu, wai dan an maki aure dan haka dan nan kin yi kwalliya, sai da ma kika je gidan kwalliya aka miki kwalliya tsabar-tsabar tsab-tsab-tsab kwas-kwas-kwas gakin nan kamar warin wata, amma kuma sai ki fito kattan abokan ango za su fara ganin ki kamar angon ya gani. Ana yi ina amarya, ana gata na ita kama tana washe baki, tana washe baki, ina amarya gata na wurin ka san amaran da kuka suke yi a da, ku tambayi uwayen ku kushi da in da an ce ma za a mamaci a aure, to ta fara kuka kenan, ana hidima ana mata kwalliya tana kuka komi ake, har a jata a kai ta gidan mijinta tana kuka. Amma yanzu kuka ya yanzu kamin ma a zuwa dauke ta ta mutu a zuwa dauke ta, in take kira ango wata na wai baka taho ba, ita take kira ango tana kun kawo ina na ta gama, ita ce ga sunan tahi sun ce sun kusa kawowa. Yanzu kumya ta gushe ba kumya, to haka za ga yanzu da an jawo amarya sai ga dariya take. In cikin gayyen 'yan iska ne suna zuga ta suna bizu, wai ta da ango su yi bizu, wai kamar tanta ba wai gaban mutane, wace make daidai gaban uwayenki, gaban abokanki, watakila ma wasu gaban malaman da suka ɗaura auren, kar sai ka ga ta taho wai ita waye ya ce wai bizu za ta ma mijin angonta, ko su je wajen harkokinsu irin na iskanci. To in kina son Allah ya tsine ma aurenki albarka da wuri, ki saba ma Allah wajen shagulgullar shi. Lokacin da za ki yi aure, ki yi abin da kika ga dama, insha Allah wannan auren naki sai kin ga jarabawa ciki. Kina zuwa kamai a yi wata har kun fara fada, kin fara hararen shi kina tsinanne, ki tsine mashi ya tsine maki, saboda ke ba ki nemi albarka ba. Saboda haka idan mace ta yi kwalliya, haramun ne ta bayyana kwalliyarta sai wanda wannan ayat ta zana, wala yubdina zinatahunna, Allah ta'ala ya ce kar su saki su bayyana kwalliyansu illa ma zahara minha, sai dai abinda ya bayyana daga cikin kwalliya ba da gangan ba. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, kin ji na farko wanda ya kamata ki kwalliya gare shi mijinki. In mace tana takamar ita gwana ce wajen kwalliya, ta iya kwalliya, to gwada ma mijinki. Ka san wata in tana budurwa akwai kwalliya, amma da an ce an daura auren to shikenan kwalliya ta kare. Da an ce an mata aure bayan wata uku in ka shigo gidan sai kai dibin wata tsoho da ta shekara 100 ce gida aure, gajajjai ga sanan da wata riga ta zo, wace maki haka ake zama aure? Kamai a maki aure da saurayinki idan ya zo kofar gidanku yana jiran ki sai ki awa guda baki fito ba, kina can kina ta wasa da labba ga madubi. Wata ko dariyar da za ta mai ma sai ta tirena a madubi, har dariyar mulmushin da za ta yi duka a madubi sai ta gwada, in nai haka sai ta gwalgwada duka, ƙarshe sai ta taso ta zo wajen saurayinta amsa kiran shi. Yanzu yanda ta yi wannan tirenan kin haka za ta zo gaban shi, da ta zo dama ta tirenan dariya, to ga ni wata gudu kina ta gwado ta ga irin wannan karan mulmushin shi ya dace. to lokacin da kike ta kokari kina wahalar da kanki wajen kwalliya lokacin ba kike aure ba ai lokacin da kika yi aure lokacin nan ne ya kamata ki saboda lokacin duk kwalliyar da kika yi za a baki lada duk abin da kika yi dan ki burge miyinki za ki samu lada ba kamin ayi aure bane ake kwalliya a bayan an yi ne kamata yanzu ki ma daina wahalar da kanki in baki da aure ki ta kwalliya to akan mi kwafa galgashin mara ba da wajiye ma kwalliya to amma lokacin da Allah ya sa kika yi aure to lokacin zaki nuna ma mijinki ke da ma gwana kwalliya ce kin iya kwalliya kullum ma sabuwar kala zaki kullum ma sabon salo zaki to haka ake so kuma wannan kwalliya ce wanda babu asara akan don haka ina ganin lokaci ya matso na sallah go to kuma ga ayar da muka fara karantawa ita kanta ba ida kare ta ba balle darasi dan haka zan taka burki anan a takaice idan Allah ya sa mace ta yi kwalliya Allah ta'ala ya ce katta saki ta bayyana kwalliyarta illa li buulatihinna sai ga mazajen su aw aba'ihinna ko uwayen su in kin yi kwalliya babanki ya kalle ki ya ganki ba matsala shi ya haife ki aw aba'i buulatihinna ko kuma uwayen mazan su kin yi kwalliya sai baban mijin da kike aure ya gane ki babu matsala aw ikhwanihinna ko yan uwansu kin yi kwalliya sai magajinki ko kananki ya gane ki ya ga kwalliyanki wannan babu matsala aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna ko ƴaƴan yan uwansu maza aw bani akhawatihinna ko kuma ƴaƴan yan uwansu mata kaunaki ko magaji yake to ɗayanta danta ko geman shi yana jan ƙasa in yi kwalliyanki babu matsala Allah ya yarda ga kwalliyanki aw nisa'ihinna ko Allah ya ce ko kuma yasu mata kin yi kwalliya kawai sai kika bayyana kwalliyanki cikin mata ƴan uwanki wannan babu matsala aw ma malakat aymanuhunna ko kuma abinda damar su ya mallaka bayin su kenan ko yanzu kuma babu bayi to in kika yi kwalliya ragonki ya gani babu matsala ko same ki aw tabi'ina ghairu ulil irbati minar rijal to nan kuma at-tabi'ina ghairu ulil irba yana da tafsirai daban-daban akwai wanda suka fassara tsofaffi wanda sun tsufa kwata-kwata sun daina sha'awar mata to irin wannan tsofaffin wanda da su suke rakiya mata in za su yi balaguro idan kika yi kwalliya sai wani tsoho tagwar-tagwar ɗan shekara 183 ya gane ki wannan babu matsala don shi wannan ba a tsoron komai ta tare da shi to ƙarshe Allah ta'ala ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah baki ɗaya ku masu imani domin ku samu rabauta saboda haka ya kamata wato ƴan uwa musulmi mata da ƴan mata su kiyaye abin da ya shafi kwalliya duk abin da baki gane ba ki tambayi malumma in daidai ne ko ba daidai bane har ki dora yin abu gaba gadi karshe ya zame maki sanadiyar matsala muna fatan Allah ta'ala ya kara ma rayuwar mu albarka abinda muka karanta cikin wannan darasi ya zama daidai Allah ya amfane mu da shi gaba daya duniyar mu da lahirar mu kurakurai kuma Allah ya himi mu kuma ya share su daga cikin zakatanmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam sai da ta akwai wanda su tiro tambaya guda biyu amma ya dauko malam yace kun yi bayani akan canza gashin kai canza kala na gashin ne ma'ana da nake ke to akwai wani wani nau'in rage da ake cewa wai a sayenmu to shi ma yana canza gashin ka to wanda shi ma wai shi ma ya shiga cikin haramcin
yambo shi ma yana mai da gashi baki abin da yake kamata shine mace ta nisanci yambo shine yake zama daidai ta nisanci malamai suna da sabani bisa kanshi amma abin da yake zama daidai kuma fatawar da ta yi inganci shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta canza gashi da kala baki bai ware maza ba ko mata kuma bai ware wani abu don haka in dai ba wani dalili ba mai ƙarfi kawai abin da yake zama alheri ga mace musulma shi ne ta nisanci yambo na'am
masha Allah sai ta gashi ita ce mudan da muke a kwalliya wa miji ta ce ita tana yi wa mijin ta kwalliya amma baya ba yana halin ko in kula to sai ta daina daina da dai wai tana da laifi
ba ta da laifi ta wani bangare saboda ba a cewa in mace ba ta yi kwalliya ba a zaman aurenta shikan nan ta saba ma Allah ko ta lalata zamantakewa ta aure a amma sai dai kwalliya a cikin zamantakewa ta aure tana ƙara ramaji da gishiri cikin zaman aure in kika daina kwalliya gaba daya sai ki ƙara huta daga ran shi ai akwai mazan da haka nan suke suna son kwalliya ba ya ba su so ba amma in kin yi kwalliya kin kasa kanki wajen kwalliya in yazo ko kaman ma bai gani ba amma ba yana nihin ba kawai baki kyauta ba wallahi wasu maza halin su ne haka ne yana so amma kuma ba ya magana to ita kuma mace so take a dora ziga da in mace ta yi awa uku tana kwalliya kai miji ka shigo gida tana tawata da labadan ka gani kai ka ki gani tana ta kokarin nuna maka ta yi kwalliya kai sai ka share karshe dai kurace take kai matan da ba su san haka suna san in sai ita mace wata mace kalliya ko ai karama tai so take in mijinta ya shigo gida ya ziga ta ka ziga ta kai farin wata ne ya shigo gidan namu la ilaha yo kida haka kike da kyau sai ka ziga ta ka kura to gobe sai ka ta kara amma in daga ta sha wahala ta kashe kanta wajen ta ya kalliya ka shigo ba kama gani ba to wannan yana da kuraje karshe da ta bari idan mace ta bari ba bari ya kamata ki ba bari in ga miki kwalliyan nan da kike ma miji ibada ce in mijinki bai yaba ba ke dai kin yi saboda ki samu yardan mijinki to kuma neman yardan miji neman yardan Allah jimacin da take yin abu saboda ka faranta mu mijinta rai ko da mijin bai karba ba Allah ya karba Allah da kika yi saboda shi ya gani wallahi babu asara ciki karuwa ma take caba kwalliya ba ta da tabbata wa zai zo ita karuwa in ta kwalliya kawai lalaban gaibi ne ba ta san wa zai zo ba ko tana jira ne to balle ke da kike da tabbashin kina da miji dan haka bai kamata ba mata aure ta daina kwalliya wai saboda mijinta bai damuwa da kwalliya ko bai yabawa karamci ko wasu mata ɗan uwanki suka ce kai wancan gaskiya akwai kama kanta akwai to kin taimaka yanzu mijinki in yaji ana yabanki saboda kwalliya zai ji dadi ko ba zai ji dadi ba zai ji dadi zai yi farin ciki to kuma shi zaman aure gaba ɗayan shi tun daga a hazzar kam ibada ce neman kusanci ne ga Allah a wajen musulmi dan haka ke musulma ce wannan kwalliyar da kike dama kina yi don neman yardan Allah idan kika samu mijinki yana yabawa kuma ya ƙara ƙaunarki riba biyu in kuma baki samu wannan ba to na wajen Allah dai ba za ki tabe ba insha Allah za ki same shi saboda haka shawara da nake baki ki ci gaba da caba kwalliya ki ci gaba da yin kwalliya sosai sai dai in bai kawo kayan kwalliya ko bai taimaka kasa akwai mazan da su matsalan su ma ba ruwan su da su sai abun kwalliya shi yana son mace ta yi kwalliya amma bai sawo kayan kwalliya to sata za ta yi ta yi kwalliya ko koya za ta yi don haka dai wannan shi ne insha Allah to zama
sai akwai wani amfani da wata abu da ake yanka ce wani sabacin wiwi haka mata suna amfani da ita wajen mai ƙara tsawon gashi to su kike da kana yi ne da hukuncin amfani da ita a matsayin ta kuma ta bawar da kasance wiwi kuma sannan ƙara tsawon gashi
eh wannan akwai macen da ita take sana'ar ma ta taba zuwa ta mana sharhi da kyau na gano cewa akwai wasu abubuwa ta ce sanadaran da ake hada wiwi da su ne to suna amfani da su wajen yin wani mai wanda yake ƙara gashi wannan babu matsala cikin shi insha Allah saboda ita wiwi ka sha ta buga ma kai ne aka hana ko amma ka yi wani amfani da ita wanda shi amfanin kuma babu dalili na haramcin shi to asali ana barin abu yanda yake akan asali sai in dalili ne ya zo ƙararren haramta shi saboda ka yin amfani da wannan dan gashin kai ya ƙara tsayi ko ya ƙara kyau ko ya ƙara gyaruwa wannan insha Allah ta'ala babu matsala yanzu in ka ɗauka burkutu aidiya ce ko da me ake yin ta da hatsi to shi hatsin ba muna hura ba mu sha da mu shi kenan sai a ce hura haramun ce saboda ai da burkutu da hatsi ake burkutu kaga babu wannan dalilin saboda haka ya halatta wannan insha Allah ta'ala mace za ta iya amfani da shi na
masha Allah wannan shi ne da yake masu nufar addu'a nan da yake na addu'a akwai bayan da suke bukata addu'a da nan da nan masu tasbihi sai da za mu sanya aure da dai mun kai da kan mata masu neman aure masu neman ko sai an tsaya da mun lafiya a idan ne shi ma nan insha Allah ta'ala
insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya sanya mu wannan haduwa ta mu albarka wanda suke da bukatoci daban-daban na rayuwa Allah ta'ala ya tausaya mun biya mun bukatocin mu baki daya ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki kashi kowa sanin bukatocin mu kuma kai mai iko ne akan ka biya mun Allah ka biya mun bukatocin mu na alheri wadda take zauna tare da mijinta ba su fahimtar juna suna cike gumi suna rikici na sahar daban na marice daban kullum ba dadi ya Allah ka tausaya masa kawo masa kwanciyar hankali Allah ka gyara zamantakewarsu Allah ka dada zamantakewarsu Allah ka fitar da shedan daga cikin wannan gidan wanda kuma babu mamujin gaba daya kullum ita kadai take ta moci musu shinguda to ubangiji Allah ka tausaya mata ka kawo mata miji na kirki samari to zurai waɗanda suke nan sana ta kyamce-kyamce da in ana zancen aure sai dai su ta farin ciki amma ba auren to Allah ta'ala ka ba su aure Allah ka saukake masa hanyoyin aure ya Allah muna roƙonka ɗayan musulmi gaba ɗaya samari da ƴan mata Allah ka azurta su da hanyoyi na kirki na yin aure Allah ka azurta duk wata mace cikin ƴaƴan musulmi ka azurta ta da miji na gari mace babu wata daraja a duniya babu wani abin da take nema duniya kamar ta samu miji na ƙwarai wallahi wannan ya yi mu mace komai dan haka muna addu'a Allah ka tausaya ma ƴaƴan musulmi ka azurta su da maza na ku Allah ka ba su maza na kirki Allah ka raba su da miyagun maza wanda take fama da rikici cikin zaman aurenta Allah ta'ala ya kashe wannan mutai wanda kuma take jawara ce ta yi auren an samu matsala ko mijin ya rasu Allah ka kawo mata wani namiji na gari Allah ka kawo mata mutanen kirki kuma ita ma ka ƙara sa ta zama mutum ne kirki ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki duk abinda zai dada da zamantakewar mu ta aure Allah ka kara mu da muke da wato iyallai Allah ka kala ka kara fahimta da soyayya da kauna da romanisiya a cikin zaman auren mu ka kara tarfa gishiri da rammaji a cikin zamantakewar mu ta aure ka kara mu mijin dadi da morewa a cikin zamantakewar mu ta aure kuma ka sa wannan auratayyar namu ya zama sanadiyar shigan mu aljanna ya Allah muna roƙonka dalibai da suke karatu ka azurta su da hasken ilimi ɗan kasuwa Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinsu Allah ka taimake su kamar su buɗi na musamman masu ayyukan hannu Allah ka sanya albarka a cikin ayyukansu waɗanda suke ɗalibai ne ELAB da HDN da mushanni da malamai duka Allah ka ƙara musu haske cikin karatu ka ƙara musu basira da ƙwazo ka sa su karanto abin da zai amfane su duniya da lahira ƴaƴan musulmi wanda suka yi jarabawa ta birebe da bak suka ci Allah ka sa ta zama masa alheri waɗanda ba su ci ba Allah sa rashin cin shi ya zama alheri gare su ya Allah duk dan musulmin da zai samu jarabawa ta zama alheri gare shi da iyayen shi da al'umman musulmi Allah ka bashi duk wanda zai ci jarabawa ta zama jarabawa ga al'umma Allah ka bashi Allah ka tausaya masa ka hana masa ya Allah duk wanda zai ci birebe ko baka ya zama dan iska ya bata da uwayen shi ya bata da dangin shi ya cuci al'umma ya Allah ka tausaya mai ka hana shi Allah ka canza mai abinda zai zama alheri a gare shi ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki wannan ƙasar ta mu ta Nijar Allah ka ƙara bankado alheri cikin ta Allah ka ƙara fararo albarka a cikin ta Allah ka raba mu da ciya da tsiwa da mugun abu da jaraba da kata'i da masifa ya Allah duk abinda zai zama matsala cikin ƙasar mu Allah ka yi mu nisa da shi ya Allah ka ƙara mu arziki da wadata da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka taimake su da yin abin da zai zama alheri ga talakawa duk shugaban da zai samu matsayi da ɗaukaka ya zama alheri ga ƴan Nijar Allah ka ɗaukaka shi ka ba shi matsayi idan talaka ne Allah ka azurta shi idan ƙauye yake Allah ka maido shi birni idan ba ya da Allah ka sa ya samu idan bai da matsayi Allah ka ba shi matsayi idan shi ba kowa bane Allah sa ya zama kowa duk wanda zai samu shugabanci al'umma ta ji dadi ta yi walwala ta samu rayuwa mai dadi ya kama ma al'umma wajen inganta masa rayuwarsu ya Allah ka taimake shi ka kawo mu shi kuma ka kama mu shi duk wanda zai samu matsayi a ƙasar mu ta Nijar ya zama dalilin shigan mu cikin kunci da wahala da takura da musguna ya zama dalilin kallazawa al'umma ya Allah mu ka ba shi idan ka riga ka ba shi Allah ka kwace kayanka idan mai kuɗi ne Allah ka maida shi talaka idan talaka ne Allah ka ƙara mai talauci idan jahulla ne ko canwa ko masara ko baka ko roɗo da Allah ka maida shi farahulla idan birni yake Allah ka maida shi ƙauye idan ƙauye yake Allah ka bar shi can kuma ka aza mai ciwon lamisa kuma ka kara mai ciwon zauna ka huta. Ya Allah, duk mutumin da zai samu daukaka al'umma musulmi ta shiga takura, Allah kakka ba shi daukaka. Duk mutumin da zai samu daukaka al'umma musulmi ta samu jin dadi da walwala da sakewa, Allah ka ba shi. Ya Allah, ka azurta mu da shugabanni na gari ba na gari ba. Ya Allah, ka hada mu da jagorori, ka raba mu da janerori. Ya Allah, ka ba mu shugabanni, ka hada mu da shu, ka raba mu da shu a gaba. Allah, ka ba mu shugaba, ka raba mu da shugaba. Duk shu wanda zai shige gaba ya zama shu al'amura sai lalaci. Ya Allah, ka mamu maganin shi. Duk shugaban da zai zama alheri ga al'umma, Allah ka kama mishi. Allah, muna roƙon ka ƙara sanya mu ƙasar mu ta Nijar albarka. Sauran ƙasashe na musulmai a duk inda suke, Allah ka taimaki musulunci da musulmai. Ƴan uwan musulmi da suke cikin matsala da yaƙi-yaƙi a Falastin da sauran sassani na duniya, Allah ka tausaya musu. Allah, ka kawo musu gudunmuwa da dauki. Allah, muna roƙonka da sunayenka masu tsarki, duk inda musulmi yake cikin kunci da takura da musguna, Allah ka tausaya mashi, ka fitar da shi. Marasa lahiyar mu, Allah ka ba su lahiya. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa na'udhu bika min an-nari ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu 'ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق ايماننا ورفع درجاتنا وتقبل عباداتنا ونسالك العلى من الجنه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وقلب مسرور وعدو مكهور وظالم مدهور وعيب مستور وتجاره لن تبور وكلنا في جميع الامور. يا عزيز يا غفور يا باعث من في القبور ويا عالم ما في الصدور يا منزل التوراه والانجيل والزبور. اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على محمد في الاولين وفي الاخرين وفي كل حين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. إن عبد خليقك ورضا نفسك زينة عرشك وبدار كلماتك ما ذكر ودائك من الأخيار. وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.